الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين باين الله هدوبا مواتقيتي تنا مغانا أكن نوين دا الله تعالى يؤرى منا wajen kula da ƴaƴanmu da zuriyarmu domin ba su kyakkyawar tarbiyya don su amfani kansu su amfane mu su amfani ƙasarsu su amfani yankinsu su amfani addininsu mutum da kake ganin sa din nan idan ba a bashi kyakkyawan tarbiyya ba hatsarin sa yana da yawa kuma muna da sakaci wajen yi wa ƴaƴanmu tarbiyya inda wannan ya haifar da gamu da yawa amma kuma yawan mu ya zama kamar na tsintsiya babu shara gamu da yawa amma muna da ƙarancin ilimi gamu da yawa amma muna da ƙarancin tattalin arziki gamu da yawa amma muna da ƙarancin tarbiyya yawa ba matsala bane a duniya domin mu ne na goma a yawa a duniya kasashen da suka gabace mu taran nan duk ba mu tsiyaciya sai mu kuma tsiyan mu ba ta rashin arziki ne a kasar ba ba ta yawan jama'a bace ba ta karancin ilimi bace ba ta karancin jama'a bace ba ta karancin abubuwan da Allah ya binne na ma'adinai a kasar bane duk wannan muna da shi muna da yawa muna da masu kwakwalwa muna da masu basira muna da arziki a saman kasa muna da arziki a saman kasa abu ɗaya ne bamu da shi shine karancin tarbiyya na yadda zamu kishin kanmu mu kishin addinin mu mu kishin al'umman mu mu kishin yadda zamu gina kasar mu darajarta da kimarta da martabarta ya dawo wannan shine matsalar mu guda ɗaya kuma hakan mu din ma muna godewa Allah lokacin da muka taso abin bai kai ta barbarewa haka ba amma yanzu abinda muke gani da abinda muke ji da abinda muke tsinkaya idan aka tafi a haka ba a dauki wani mataki na gaggawa wajen tsara yadda za a dauki matakin tarbiyya da tare abubuwa na fitsara da badala da tabara da lalacewa ba gaskiya abin akwai ban tsoro kowa ya san a sati biyu da ya gabata yau sati biyu chip mun yi wani sumame a titina da karkashin gada da cikin kasuwanni da cikin tashoshi inda muka tsinto kananan yara guda 230 wanda shekarunsu duka ba wanda ya haura shekara 15 waɗannan yara da muka tsinto kaɗan ne daga cikin dubunnai da muka hasashen akwai su a irin waɗannan gurare wanda sun kai 5,000 amma mun tsinto ɗan kaɗan 230 mai girma gwamna ya amince mana mu je mu ajiye su a kam na alhazai domin a ci gaba da kula da lafiyarsu a ci gaba da kula da tarbiyyarsu kuma a nemo iyayensu amma abin mamaki har yau din nan da nake muku magana yau sati biyu babu wanda ya zo yace ɗansa ya bata mun yi bayani a BBC mun yi a Jamus mun yi a America mun yi a NTA mun yi a AIT mun yi maganganu a jaridu an yi maganganu a gidajen radio an yi da yarurruka daban-daban cewa an tsinci yara masu kwana a ƙarƙashin gaggada guda 230 wanda ya san ɗansa ya ɓata ko bai gan shi ba yake cigiya ya zo har yanzu ba wanda ya zo kenan da wani ne ya zo da trailer ya shiga ƙarƙashin gadan nan ya ɗura su ya tafi ba ma wanda ya sani ƙananan yara har da wanda shekarunsa ba su wuce 4 ba to wannan abin fa abin ban tsoro ne irin waɗannan yaran da aka saki a kan titi a nan suke girma anan suke tashi, anan suke wayo, anan suke koyo, ba ilimi, ba tarbiya, ba kiwon lafiya, babu rayuwa mai kyau. Waɗannan in suka girma a haka mutum 5,000 suka girma a haka, suka tashi a haka, zuciyarsu ta bushe, ta ƙeƙashe, rashin tausayi ya shige su. Idan wani mugun mutum ya zo ya ba su makami, ya ce duk wanda ya taho da babban mota ku harbe shi ko ku bige shi, me zai faru? Time bomb ne fa, time bomb ne. Ba abu ne da za a bawa gwamnati kaɗai ba, ya kamata al'umma su shigo fa a tare a aikin nan. Muna duba abubuwa guda biyu tunda muka fara aikin nan. Abu na farko, gashi kaga an zubar da yara a titi, an watsar da su. Daga interview da muke wa yaran duk daga arewacin Najeriya suka fito. Wasu na nan ne su suka fi yawa, wasu kuma na wasu jahohin ne, wasu ma na wasu kasashen ne. To amma daga irin interview da muke musu, muka gane cewa in ba tsari aka yi ba, ko mun ɗauke su yanzu mun kai su ƙauyukansu ko garuruwansu, to muna aje su za su dawo. Mun ji matsala ta farko. Matsala ta biyu, idan ka bar su a haka, za su yi muguwar tashi da za ta firgita al'umma gaba ɗaya, za ta zama makomarsu ba ta yi kyau, kuma akwai hatsari na tsaro da na zamantakewa da na tarbiyya da na ma al'umman baki ɗaya. In kuma ka fara kwashe su, ka fara nuna musu gata, to mutumin kamar zuciya, wani in ya ji ana tsince yara a titi, wato ana kyautata rayuwarsu, zuwa zai zube mana a titin kuma. Zai ce, kai, ku je bakin titi ku tsaya, su malam Daura suna kwashe yara suna sa su makaranta. Sai ya je ta haihuwa ya zo ya dinga zube mana a titi tunda ya ji muna kwashe titi. Ka ji kuma wata matsalar. To yanzu ya za a yi kenan. So da haka masu ƙwaƙwalwa, masu tunani, masu lissafi, masu hangen nesa, masu shawarwari, duk muna jiran shawarwarinku. Ya za mu yi ba tare da mutumin naka ya dinga haihuwa yana zubo mana kan titi saboda ya ji muna kwashewa ba? Kuma ya za mu yi in mun mai da su garinsu kar su dawo? Kuma ya za mu yi mu raba su da rayuwar kan titi ɗin? Ya za a yi waɗannan abubuwan wani side effect, wani matsala ba ta taso ta wani ɓangare ba? An yi dokoki na ƙasa a kan Child Rights Act, an yi na Najeriya amma yi na Kano. Waɗannan dokoki idan ba da haɗin kan al'umma ba za su yi aiki ba. Misali, a cikin wata dokar an ce idan aka tsinci yaro yana gararan ba a kan titi bai da makoma, a kamo ubansa a kai shi kotu. To in ka kamo ubansa ka kai shi kotu, sai me? Tunda dai ba sake haɗiye su zai ba. Ya riga da ya haifo maka su guda 7, guda 8, guda 17, ya riga haifo maka su, don ka kai shi kotu, me kake so a yi masa a kotu? In so kake a ɗaure shi, don a ɗaure shi waɗannan 17 wa zai ci da su, wa zai sa su makaranta, wa zai ba su abinci? In ya ce ba shi da shi, ya za ka yi da shi? Tunda dai ba za ka ce buɗe bakinka ba zuba maka su ka haɗe ka mai da su ba. Sun riga sun zo duniya. Ba mu ga mun yi tsari ba na aure, tsarin auren, tsarin haihuwar. Kirga al'umman ma mun ce a dinga yin certificate guda 8. Har yanzu wannan kalmomin namu ba su samu shiga ba. Dan shine za ka gano ma yawan al'ummanka. Muka ce a dinga yin certificate ɗin haihuwa. A tilasta kowa ya haihu sai ya je yayo takardar haihuwa. Domin mu san nawa ma ake haihuwa. Nawa ake haihuwa? Yanzu ba wanda zai baka wannan bayanin. Alƙaluma yanzu a wannan watan mutum nawa aka haifa a Kano? Ba ka da wannan alƙaluma. Shi sa muka ce a tilasta yin certificate na haihuwa, shi ne mataki na farko. Certificate na biyu, a dinga yin certificate na mutuwa. Duk wanda ya mutu, a je asibiti a sanar da mutuwarsa, jami'an kiwon lafiya su rubuta a ɗauki adadin masu mutuwa. Ta nan za ka gane nawa suke shigowa, nawa suke fita. Don wannan yana da alaƙa da tsaro, yana da alaƙa da tattalin arziki, yana da alaƙa da tarbiyya, yana da alaƙa har budget ma. Har budget. Sannan na uku in an daura aure ai certificate din wannan auren a san mutum nawa ne ma suka yi aure a wannan shekara ko a wannan wata. Sannan na hudu idan auren ya mutu shi ma ayi shaida da certificate na mutuwa auren domin mu san auren ma nawa ake yi nawa ne yake mutuwa. Ba a da wannan alƙaluman. In an tambaye ka yanzu kai dai ka je masallaci kaga an daura hudu can, uku can, biyu can, hudu can, biyar can. To amma nawa aka daura? Nawa ne kuma ya mutu? Ta nan za mu gane yawan adadin da ake daurawa da yawan wanda yake mutuwa. Sai a kafa wata wani kwamiti da za su yi bincike akan dalilin mutuwar. Misali sai muka ga a wannan shekarar an yi aure 10,000 kuma 9,000 ya mutu misali. Dole kaga akwai matsala kenan zawarawa suna karuwa. Yawan su yana karuwa. To kaga wannan shi ma barazana ce. A yi rijistan yawan ƴaƴan kowa. Kowa kirga yawan ƴaƴansa a gano. Yanzu wani lissafi da muka yi a manyan unguwanni mutanen kaɗan ne, a ƙananan unguwanni ko mutanen suna da yawa. Sai ka ga gida 40x40 da mata uku da ƴaƴa 10. Sai ka ga gida 200x200 da mutum ɗaya da mata ɗaya da ƴaƴa 2 da kare ɗaya da mage guda ɗaya. Mafi yawan masu kuɗi su ne suke da iyalai kaɗan. Mafi yawan talakawa kuma su ne suke da iyali da yawa. Wanda ba sa iya riƙewan to su ne masu da yawan. Wanda suke iya riƙewan kuma su ne masu ɗan kaɗan. Me yake faruwa? Talaka za a zo maka sai ga mutum yana da ƴaƴa. Akwai wanda ya ce min gidansa sau biyu ake abinci. Saboda haka an soke na safe sai a ci 11 sai kuma 8 na dare. To da ba za a iya cin abinci sau uku ba. Wanda ma fa yi kokari kenan. In fa yaro ya bata fa yanzu an daina cigiya. Shi yasa ake ta trela ta yara ake tafiya da su kudu. To da ba a cigiya, da a rediyo zaka ji ana cige wani yaro dan gajere da wata riga haka mai kaza kaza wanda ya ganshi dan Allah ya sanar kana jin wannan yanzu. Da yaro ya bata to an rage kwano daya. Wannan abun bai da hatsari, wallahi yana da hatsari. Sai al'umma kowa masu ilimi da basira da kuɗi da hikima da azanci an zauna an tattauna wannan abun. Idan Kano tace za ta yi, Kaduna ba ta yi ba, Katsina ba ta yi ba, jihohin nan 19 na Arewa ba su yi ba. To ko kai ka gyara naka aka ji cewa a nan ana yi, to kuma za a yi ta aje mana tireroli na su ta shigowa na yara. Zo su cika garin. So da ta ce a Kano ana bada abinci in ka jefar da yaranka a titi gwamnati za ta dauka ta yi masa sutura ta bashi magani ta bashi wani ma da muka sana a BBC cewa yaran da aka tsinto an dora su aka tifa yace mallam ni dan Allah ni ma na fada a karkashin gada ku zo ku dauke ni dan Allah. Wannan rashin zuciya gaskiya ina ga akwai hatsari. Yadda ake ta zubo yara, ake ta fito da yara. Wani ya ce, ai malam abinda ya sa talaka yake ta haihuwa. Shi fa talaka fa ba abinda ya rage masa fa sai saduwa da iyali. Shi kaɗai ke jin daɗi, shi ne jin daɗin da ya rage masa a duniya. Ba shi da wuta, ba shi da ruwa, ba shi da makaranta mai kyau, ba shi da asibiti mai kyau, ba shi da komai mai kyau. Abinda ya rage masa a duniya kawai, dare ya sadu da matarsa. To da haka kafin ka gyara tunaninsa. Na cewa ya rage haihuwa ko ya saita haihuwa ko ya daidaita haihuwa ko ya tsara haihuwa wani family planning child control birth spacing talaka ba zai gane wannan ba da abin da rage masa a duniya kenan yake jin daɗi sadu da matarsa ta yi ciki in an kusa haihuwa ya gudu saboda haka sai mun tsaya wallahi mun yi tunani ni dai abun kullun yana damuna, ina ta tunanin to ya za a yi ne, kai dauko gyara ka bude kofa, ka kiyin gyara wata matsalar sabuwa, ka fara cewa to mu din tunda ya mutane sun haihu sun zubar din ba sa so, bari mu kwasa mu gyara mu ba su ilimi ba su tarbiya mu kula da su. To ya zami kuma da waɗanda suka samu wannan labarin su kuma zo su dinga ajiye mana, mun ce mu dinga daura iyayen, in mun daura iyayen dai ai dai yaron dai har yanzu matsalar iyaren ba a warware ta ba, kuma ka kama uban ka kai shi kurkuku, alƙali ya kama shi da laifin ya zubar da ɗansa akan titi ya ji ya daure shi, to yanzu da matar da ya aje a gidan da ƴaƴan suna nan dai a hannunka dai ba a ware matsalar ba. To abinda za a ware matsalar yi wa uba azaba ko daure shi ko yi masa tara ko kai shi kurkuku akan ya zubar da ƴaƴansa akan titi, shi ma ba zai ware matsalar ba. In yaran kace ka je ka kulle, to ya laifin me suke za ka kulle su, in ka kulle su ƙara ma ka bar su a titin da ka je ka kulle su. To shine wannan abin muke ta bayani, muke ta neman shawarwari da haɗin kan al'umma da ƴan boko, muna nan da su jingim masu rubuce-rubuce, masu shawara, masu ilimi, muna ba su address da lambobinmu wanda yake da wata shawara da wasu hanyoyi. Amma in kuka bari yanzu ƙungiyoyi suna ta tuntuɓanmu cewa su suna da hanyoyi da za su ba da gudunmawa amma daga waje, to waɗanda zai baka gudunmawa daga waje dole kuma yana da nasa agenda. To da mun buɗe wannan ƙofar kuma mun sake samun wata sabuwar matsala. Dole dai mu din ne dai, mu aka haifawa shi ɗa dama ba na ubansa ba ne kaɗai, na al'umma ne, inda Allah ya jarabce mu. Kuma na gaya jiya nake gaya wata wani sashi na koyar da addinin Musulunci da ke wata babbar jami'a daga cikin jami'o'inmu na arewacin Najeriya. To ya kamata a shirya wata bita a gayyaci masana a zo a gyara wa mutane tunani akan wasu hadisai guda biyu da ake yawan amfani da su ba hadisin da Bahaushe ya dace a duniya irinsu. Ku yi aure ku hayayyafa, zan yi alfahari da yawan ku ranar alkiyama. Kun ji ɗaya? Na biyu an ce talauci ya damu wani mutum, yazo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina cikin talauci, yace ya aure. Ye aure ƙara shiga talauci, yazo yace ina cikin talauci, yace ƙara aure. Yazo yace masa yana cikin talauci, yace ƙara aure. Ina cikin talauci ƙara aure. To wannan hadisin akwai shi ma? In akwai shi me yake nufi? Ya inganta ko bai inganta ba? Sai an gyara Bahaushe tunani domin wani gani yake in yana cikin talaucin lalle ya ƙara auren. Wannan hadisin an haddace shi sosai, yana yawa cikin mutane. Sai ga mutum ba shi da halin da zai rike matar farko, suna gidan haya, ƴaƴansa ba sa zuwa makaranta, baya iya sai musu magani, baya iya kula da tarbiyarsu, baya iya kai su makaranta. Sai ka ce ka jace akwai ta bazawara da ya samu 50,000. Sai ce Malam Mudi, akwai ta bazawara a kusa. In ka ce akwai, sai ce ina ciki. Ita ba sai kama mata haya. Da ya kuma samun 100,000 ya ji su a dunkule, sai ce ba wata bazawara nan kusa. Ayar da ya haddace kenan fanki huma dabalakum minan nisa'i masana, duk Bahaushe ya haddace wannan. To dole sai an gyara mafhumi me wannan aya take nufi. Shin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin mu haifa masa tarkace ko mu haifa masa ƴaƴa masu ilimi, masu tarbiyya wanda za a yi alfahari da su? Annabi zai alfahari da tarkace, marasa tarbiyya, marasa ilimi, marasa manufa, masu shaye-shaye, masu saran mutane, masu kwace wayan mutane, masu shan kwaya, masu hana a shiga unguwa da rana da daddare, masu tara jama'a sun fito daga sallar tahajjudi su sassare su, wasu ma suka ce ka a fito sallar. Irin waɗannan al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so mu tara masa, haka hadisin yake nufi. Sai an tsaya, sai an shirya wato mu'tamar, an shirya taro na hamshakan malamai a zo a kalli a waɗannan hadisai a gaya wa Bahaushe fa ga abinda ake nufi da su, wanda babu kuma a gaya masa wannan fa ba ma hadisi ba ne, ko kuma aya baka fahimce ta da kyau ba. Ba za ka zo ka ta tara ƴaƴan da ka saka su makaranta da kuma mafhumin shi kansa bara da mafhumin almajirci. Ai almajir yana nufin student, shine muhajir. Almuhajir shine ake cewa almajir. Almuhajir student wanda suke tasowa daga wani gari su zo wani gari don neman ilimi. To mutum za shi neman ilimi, ai la tanalul ilma illa bi sittatin. Ta'alimi ya ce kakka tafi neman karatu sai ka haɗa abu shida: ala la tanalul ilma illa bi sittatin sa umbika amma jamu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wasibarun wa bulgatun wa irshadu ustazin wa dulu zamani yace kaka kuskura ka dauje kakka ka tafi wani guri neman ilimi sai kana da guziri zaka'un sai kana da zaka'i zama ka iya karatu wa hirsun kana ma kwadayin karatu wasibarun kana da hakurin juriya wa bulgatin kana da guziri na ci da sha da gurin kwana da sutura da magani wa irshadu ustadin akwai malamin ma da ya iya karantarwa wa dulu zamani zuwa wani lokaci ne za a yi karatun a gama aje a shiga wata harka kuma duk wannan tsarin babu shi duk haka da karatun addini da karatun boko diya ya tarwatse dalibi zai je shekara 23 da 4 ya gama digiri yazo ya mika maka ya ce wallahi ka nemo masa aiki wai duk a shekara 23 nan ba abin da ya iya mutumin da ya shekara 23 bai iya mai da kwabo ya zama kwabo bi ba daga wai lokacin yake tunanin yau zai fara neman kuɗi duk shekarun nan da yana ne ka bar danka ya shekara 23 ya shekara 17 yana zuwa makaranta shi da primary shi da secondary hudu jami'a ya NYC shekara 1 shekara 18 yana gabanka amma baka koya masa kowace irin sana'a ba sai kuma yazo yana neman yanzu yake neman sana'a in bai samu ba ya za'a to shi wannan sai ya je in baka bai sana'a ba sai ya je ya shirya ya shiga internet ya fara shirye cuta ya zama dan yahu wancan kuma baka koya masa ilimi shi kuma sai ya tafi ya bara wancan ya je ya tara hanya shike da ga al'umma ta lalace akwai yaron da yace min yace mallan naji wa'azinka nayi kuskure kuma ina son tuba yace ni ina yin fake alert idan nazo na siyayya a gurinka ta 5000 zan tura maka kudi zaka ji alai ya shigo ga 5000 ta karu a cikin kudinka kuma ga alat din 5000 din amma iska ce tin dauka ana in tafi yace nayi shekara 2 ina wannan tunda na gama jami'a ban samu aiki ba ina ta dabaru na nishi shiga wasu gurare na ga yadda ake hadawa ai alert kuma yanzu idan na samu wasu lambobi guda uku ko hudu na account ɗinka zan iya budewa na iya cuta iri saboda nayi karatu ba a bani aiki ba sai na maida shi na cuta irin waɗannan suna nan da yawa in ba sa aka ci security sosai kasa wayar ka sosai Allah ya taimake ka kuma kana addu'a da safe kai mata addu'a da yamma kai mata addu'a tana faduwa hannuwa kafin a juya ya kwashi abin da ke ciki an iya duk yanzu an iya dabara wanda ya kullum ba mutum bane wanda zai bude ma mutum ne ba dabara ce ta sa aka security ba to shi ma dabara ce za ta sa a bude security sun ka ba mutane ilimin zamanin ma baka nema musu mafita ba in suka tafka maka wata cutar sai an shekara goma ba a gyara ta ba to da haka duk muna da matsala dole ne a karfafa harkar sana'a da aikin yi da ba da shawara guiding and counseling a dinga ba matasa shawara mazan su da mata dinga wayar da kan mutane social media da tazo ayi amfani da ita wajen nuna talent da contact mai kyau ba ka zo kan titi a kama ihu ko tsalle-tsalle ko batsa ko fitsara ba a nuna wa duniya abuwa masu kyau ayi sana'a ayi aikin yi ayi tarbiya al'umma mu ta zama yau mu ya amfane mu muna fata Allah ya tattara tunanin mu guri guda ya sa mu hango abin da zai amfane mu mu yi shi mu ga mu hango abin da zai cuce mu bashi Allah ya taimaka mana ya rike man tarbiyar ƴaƴanmu ya sa mu gane yadda zamu gyara tarbiyar ƴaƴanmu mu kula da su kuma yi musu rayuwa mai kyau Allah muna roƙon sa ya shiga cikin lamarin mu kada ya bammu da kanmu koda kiftawa ido ne Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وقوموا لصلاتكم